نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على يوم القوتة نسمع yau ɗaya ko to alhamdulillah yau muna ɗaya ga watan sha'ban kenan ko hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 16 ne ko 17 shi ma 17 ko 17 ga watan 4 shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wallafar babban malami Shehu Usman dan Podio rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 46 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin abin da ya shafi janaza da makabarta ma'ana abin da ya shafi ainihin wato idan mutum ya mutu abubuwan da suke biyo baya wanda suka dace da sunna da kuma waɗanda ba sa kan sunna bid'o'i ne to muna cikin karanta wayannan na bid'o'i din lokaci ya cin mana a darasin da ya gabata malam yayi bayani akan rashin dacewa da rashin halaccin yin gini akan kabari yace domin hakan shi ma yana daga cikin abin da yake ainihin kirkirarre a cikin addini ya kawo maganganun malamai game da ainihin wato gini akan kabari da kuma kewaye shi da gini gaba daya da kuma illolin yin hakan a shari'ance sannan bayan haka ya kawo daga cikin abubuwan da aka hana yin alama ta da ainihin wato dasa bishiya a wajen kabari wato babu laifi a yi wa kabari alama amma in za a yi alamar sai a yi irin alamar da addini ya yarda a yi shine ta hanyar sanya ainihin wato dutse a daidai kan mamaci dan ya zamanto alama amma ba za a dasa wata bishiya a dinga zuwa ana bata ruwa a rene ta har ta girma a daidai kabarin wani mutum ba ya zama wannan bishiya ita ce alama shi ma Shehu Usman dan Podio yace yin hakan bid'a ne a cikin addini daga ciki akwai at-tabarruku bis salati alal kabar wato neman tabarruki ta hanyar yin sallah akan kabari ko saboda shi dai na cikin kabarin ana kyautata masa zato ana ganin mutumin kirki ne da aka mutane su dinga zuwa daidai kabarinsa suna yin sallah dan neman albarka wannan shi ma malam yace yana daga cikin abin da bai da asali a addini bid'a ne ya kawo maganganu masu dan tsawo game da haka da tsinuwar Allah da la'anta akan yahudi da nasara waɗanda suka riki wannan ɗabi'a da wannan al'ada ta rikar kaburbura su zama guraren ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya saba da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam gina aidin wato masallaci a inda kaburbura suke ko kuma sanya kabari a inda masallatai suke wannan a dunkule shine abinda muka karanta satin da ya wuce qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa min dhalika al qira'atu wa dhikru ala al qubur wa huwa bid'atun makruha Shehu Usman dan Podio Allah ya masa rahama yace wa min dhalika yana daga cikin abin da yake bid'a ne a addini alqira'atu yin karatun alqur'ani wa dhikru da yin zikiri ala alquburi akan kaburbura aje daidai kan kaburbura a dinga yin zikiri ko kuma a dinga karatun alqur'ani wa huwa bid'atun makruhatun wannan bid'a ce a bakar hantawa wa fi takhlisil ikhwan yazo cikin littafin nan na takhlisil ikhwan wa mimma yunkaruna alqira'atu wadh-dhikru 'ala alqubur yana daga abinda malamai suke inkari yin karatun alqur'ani da yin zikiri akan kaburbura wa qala fi at-tawdih yazo a cikin littafin tawdih yake cewa madhhab malik mazhabin imamu malik karahatul qira'ati 'ala alqubur karahanta wato yin karatu akan kaburbura wannan ga waɗanda suka ce su malikawa ne to imamu maliku bai yadda ba a je kan kabarin mutum a dinga masa karatun alqur'ani wannan bai tabbata ba bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata na kwarai hasali imamu malik yana ganin rashin kyawun haka yana ganin rashin dacewar a je kan kabarin mutum a dinga karanta masa alqur'ani wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj yace kad takunu qira'atu alqur'an ala qabri yace zai iya yiwa fa karatun alqur'ani akan kabarin mamaci ya zamanto sababan li azabihi sababan da zai jawo masa azaba kuna ganin kaman an je an karanta masa alqur'ani wannan karatun ya amfane shi ya samu sauki ya samu sassauci ibn al-hajj yake cewa karantawa mamaci qur'ani akan kabarin sa za ku iya jangalo masa za ku zai iya zama sababin yi masa azaba au li ziyadatihi minhu ko dama yana cikin tashin hankali to wannan karatun alqur'anin maimakon ya sama masa sauki sai kuma ya jawo masa karin azaba dama a cikin azaba yake halin da kuke karanta masa mai yiwa a cikin azaba yake to karatun kuma ya sake jawo karin azaba akan sa ta yaya karatun alqur'ani ga mamaci zai jawo masa azaba ta yaya karatun alqur'ani ga mamaci zai kara masa azaba yana cikin azaba ibn al-hajj yace li'annahu kullama marrat bihi ayatun domin duk lokacin da mai karatun qur'anin ya wuce wata aya lam ya'mal biha da shi wannan mamacin bai yi aiki da wannan ayar ba fa yuqalu lahu za a ce masa amma qara'ataha to kaji fa suna karanta muku qur'ani baka karanta wannan ayar ba da yanzu nan ga wani na ya karanta ta a can duniya baka karanta ta ba amma sami'taha baka taba jin wannan ayar ba kaga zai ce ya karanta ko zai ce ya ji to tambaya ta biyu fa kaifa khalaftaha yaya ka saba mata yana nan bai gama amsa wannan ba sai kuma kukuna nan sai a kuma jawo wani karatun a kuma ci gaba sai a ce to ka ji wata ayar kuma wancan query din bai gama bada amsa a kansa ba ana masa tambaya bai bada amsa ba sannan kuma ga wata ayar an kuma karanta sai a ce to ka ji wata ita ma baka karanta wannan ba ita ba baka taba jin an karanta wannan an fassara ba to me yasa ka saba mata fa yu'azzab sai ai mai azaba domin gashi yanzu ka karatun hujja kuke ƙara kafa masa shi yasa kamar yanda muke ta karanta sati biyu da suka wuce baya ba abinda mamaci ya fi so irin ku bi sunna ku yi yanda addini ya ce a yi a kansa in kuna so duk abinda kuke so ya riski mamaci ya amfane shi to ku biyo ta inda shari'a ta ce in an yi zai amfani mamaci abun ba azanci ba ne abun ba dabara ba ne abun shi ne addinin nan ba abu ba ne da ake buƙatar wani ya kawo wata gudunmawa ta ƙari ko rage a cikinsa ya riga ya kammala so abinda kawai ake neman mu yi shi ne mu bi doransa kawai mu yi ta tafiya da haka ɗan uwanka ya rasu to in kana so sadakar da kake so ka yi masa ta amfane shi addu'ar da kake so ka yi masa ta amfane shi karatun da kake so ka yi masa ya amfane shi to da karatun da sadakar da addu'ar ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta ka taimake shi ka yi magata domin kai masa sadaka irin yanda shari'a ta ce a yi masa za ta amfane shi in kai masa addu'a irin yanda shari'a ta ce a yi masa za ta amfane shi in kai masa karatun ta irin sigar da shari'a ta ce a yi masa zai amfane shi amma a tafi da Qur'ani a gafaka ko a tafi da shi ko mai gafaka ko mara gafaka
a tafi da shi kan kabarin mamaci ko a raba ta kara a can a dinga karantawa tsammanin masu karatun wai wannan zai amfani mamaci to shine sai ibnul haji yake gaya maka karfa kilu ta jawo bau dayan biyu ko dai yanzu ba wata tambaya da ake masa ko kuma dama an ma tambayar ya ma cikin garari yake ya kasa amsa tambayar ana masa azaba sai kuma kuka zo ka raba qur'ani kuna karanta masa to yanzu karatun alqur'an zai iya zaman masa hujja a gare shi ko ya zama hujja a kansa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullun nas yaghadu fa ba'a alqur'an hujjatun laka wa alayka ko alqur'ani dayan biyu ko ya zama hujja gare ka zai zama hujja gare ka ta hanyar in ka karanta shi kai aiki da shi to wannan alqur'ani sai zama hujja gare ka ranar alqiyama zai zama hujja akan ka in ka karanta shi ko ka ji ana karantawa an fassara amma baka yi aiki da shi ba to yanzu shi tana iyawa wannan mamacin yana cikin wayanda ya karanta alqur'ani ko an karanta ya ji kuma bai aiki da shi ba dan haka akwai tuhumar akan sa sai kuma yanzu kun zo kuma kuna sake karantawa to karantawar yanzu sai ya sa kuma a ci gaba da yi masa tambayoyi ga wata aya nan ƴan uwanka sun karanta kai aiki da ita ba kai ba me yasa ka saba mata bai bada amsa ba sai kuma a sake karantawa an kuma karanto wata aya to kaji ga wata ayar ita ma baka ji Allah ta'ala ya hana kaza ba a cikin ayar to ya akai ka mutu kana yi kuma baka tuba ba ya kasa amsa sai kuma a karanto wata aya to kaji Allah ya yi umarni da kaza kuma kai har ka bar duniya baka yi me yasa baka yi kaza ba ina fata an gane to mallam ya ce wannan karatun sai ya jawo masa azaba ko kuma ya jawo a ƙara masa azaba li ajali mukhalafatihi laha saboda sabawarsa da wannan saba wanda yayi wannan aya kama nukila an ba'di man ittasafa bi shay'in min ma zukira kaman yanda aka ruwaito daga wajen wani cikin wanda ya suffantu da wani abu daga irin abin da aka ambata an ruwaito wannan magana daga wajen wani wanda ya suffantu da wani abu daga cikin irin abin nan da muka ambata annahu ru'ya shi wannan mutum an yi mafarkin sa fi azabin azim sai aka gan shi yana cikin azaba mai girma fa qila la wanda ya mafarkin da shi sai ya ce da shi ama tanfa ukal qira'atu allati tuqra'u indaka laylan wa nahara fa qala innaha sababun li ziyadati azabi wa dhakara ma taqaddama ma'ana akwai wani shi ma da ya mutu sai ake masa wannan karatun akan kabarin sa sai wani yayi mafarkin sa yayi mafarki da shi sai ya ga ana gana masa azaba sai ya ce ah wane yanzu duk karatun qur'ani nan da naga ana ta saukewa an nemo mahaddatan alqur'ani ko alarammomi suna taya maka sauka dare da rana yanzu duk wannan karatun da suka yi maka dama baya amfanar ka sai wannan mutum wanda aka yi mafarkin sa ya ce wallahi innaha sababun li ziyadati azabi yace wallahi wannan karatun ni sababi dalili ya zama mun ma na a ƙara mun azaba wa zakara ma taqaddama sai ya ambaci wancan abin da aka gabatar cewa duk ayar da aka karanta sai an ce to kaji wata aya nan baka karanta ta ba baka taba jin ta ba me yasa ka saba mata to kaji wata aya nan shi wannan ya karanta baka karanta ta ba baka taba jin an karanta ba me yasa ka saba mata yace to wannan karatun da suke taya mun dare da rana suna taya mun sauka yace wallahi azaba suke ƙara mun taimako na suke ba ni azaba suke kara wa qad sami'tu sayyidi aba muhammad rahimahullah yaqul yace naji sayyidi aba muhammad rahimahullah yana cewa innal qira'ata 'ala al-qubur bid'atun lalle yin karatun alqur'ani akan kaburbura bid'a ne laysat bi sunnatin ba sunna bane wa inna madhhab malikin al-karaha sannan hakika mazhabin imam malik ya tafi akan hana yin karatun alqur'ani akan kaburbura wannan shine in kai dan mazhabin malikiya ne to wannan abun da kake yi ba malikiya kake ba domin imam malik ya hana aje kan kaburin mutum a karanta masa qur'ani qultu nace wastahabba ba'd al-ulama al-qira'ata lima sah fiha min al-mara'i al-mubashshira bi wusuliha ولا ينبغي ان يقرا بايات عذاب ولا امر ولا نهي لالا تكون حجتنا على الميت شيخ عثمان دان فوديو يتي واستحب بعض العلماء wasu daga cikin malamai suna ganin kyawun alqira'ata yin karatu din, wasu daga cikin malamai suna ganin yana da kyau ba komai dan an yi wa mutum karatu din, lima sahha fiha, saboda abin da ya inganta a cikin yin karatun, min almara'i almubashshira, na mafarkai da aka dinga yi ga waɗanda ake musu karatu din, an yi mafarkai waɗanda wannan mafarkan akwai albushir a cikin mafarkin bi wusuliha, da isar wannan karatun zuwa ga wanda ake yi masa. An fahimta, kamar yadda can aka ce wani an yi mafarki da shi ainihin wato karatun da ake ana ce masa azaba saboda ana tambayar sa ya sabawa karatun, to wasu kuma suke ganin a'a babu laifi a iya yi saboda akwai mafarkai su ma da aka yi na wannan karatu yana isa ga wanda aka yi karatun don shi. Sai dai suka ce wala yambagi, baya halatta an yi kara'a shi mai karatun ya zo karatu ya yi karatu bi ayati azabin, kai ya karanta wata aya ta azaba, wala amrin, kai ya karanta duk wata aya ta umarni, wala nahayin, kai ya karanta duk wata aya ta hani. To yanzu kaga wani aikin shi ma ja, yanzu kaga ayoyin selecting za a dinga yi. An fahimta, duk wata aya wadda aka fahimci an ce yi, to ka a karanta ta dan tana yewa bi yi ba. Duk wata aya da aka ce kul, to ita ma ka a karanta ta dan tana yewa ya aikata. Sannan duk wata aya da take maganar narko da azaba, to ka a karanta ta. An fahimta, me yasa za a tsallake waɗannan ayoyin? Li alla takuna hujjatan alal mayyit, wai kar wannan ayoyin su zama hujja ga mamaci. To yanzu kaga rigewa ta biyu yanzu a nan. Yanzu Qur'anin ba duka za a karanta ba, ɗaya kenan. Sannan shi kansa mai karatun kaga sai ya san fassara karatun kenan. Wanda bai sani ba kaga zai iya karanta ayar umarni, zai iya karanta ayar hani, zai iya karanta ayar azaba, tunda shi ba sanin fassarar Qur'ani ba. Kawai dai an nemo shi an ce zo ka karanta, wani ya mutu a karanta masa, an baje Qur'ani an rarraba hizifi ɗaya ko hizifi biyu, an bada naira 50 uzun ko 100 ko 200, saboda haka shi ba ruwansa. Amma duka zaka ci kaje ka ci dukan ka, shi dai ba kuɗi sun shiga aljihunsa ba. To kaga ga waɗanda suka ce za a iya yi, suka ce amma fa ga irin yanayin yanda za a yi karatun. Yawwa, tun yadda za a iya yi wa mamaci karatun Qur'ani, amma fa a yi a hankali, wa hankalatu wa luratu, wajen karatun nan duk wata aya da tace ya ayyuhal ladzina amanu, to ka karanta ta. Domin Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji ya ayyuhal ladzina amanu ɗayan biyu, ko dai umarni ne ko hali, da haka duk in aka zo ya ayyuhal ladzina amanu dinnan wajen 80 da wani ba cikin Qur'ani, duk a tsallake su. An fahimta, irin su alqari'a wanda suke nuna akwai tashin hankali da azaba, duk a dinga tsallake irin waɗannan. An fahimta, sai a dinga karanta ayoyin da ba umarni ba ne, ba hani ba ne, ba magana azaba suka yi ba. To su za a karanta, me yasa ba za a karanta wayancan ba? Yace dan kar ta zama hujja ga shi mamacin. To a haƙura mana a bar shi haka ko? Na'am, ga shiwa shi za ta iya zama hujja, kila yana ɗan shirka-shirka, kuma ita tauhidi take cewa kila yana zuwa wajen matsafa, ko yana zuwa wajen bokaye, ko yana zuwa kaza, kuma dai ta rushe su, ana karanta ma qul huwallahu a ce to ka ji fa tauhidi. Ya akai ana ta karanta qul huwallahu a sallah, kana ta karantawa a tafsiri da azumi, kana ji ana ta fassara ta a ɗayin ta Allah, ya akai ka haɗa Allah da wani? To kaga shi ma qul huwallahu bata zama masa alheri ba shi. An fahimta abin da na mafita abu yanda shari'a ta ce a yi, kenan kawai a zauna lafiya. Waɗannan abubuwan duk ba shari'a ce ta ce a yi ba, kawai wani ne yake ganin ya kamata zai taimaka wa mamaci, to kaji ba zai taimaka ba. To tunda dai ba wahayi ne ya sauka a yin ba, inda annabi ya ce a yi, wannan magana da duk ba ta da amfani, sai a ce mutane su. Amma tunda aka ce kada a yi, to fan an yi ga irin abubuwan da ake tunanin ma zai faru, to me amfanin yin? Hatta sadaka, satin da ya wuce mun karanta mun ce mamaci in ana so sadaka ta amfane shi, to ayi sadakar irin yanda shari'a ta ce ayi. In kai irin yanda kai kake so kai, ba yanda shari'a ta ce ayi ba, to ba za ta amfane shi ba. Na fata an fahimta.
da haka abin shari'a a zauna lafiya.
Kaga malamai, kaga wancan kashin farko kenan sun ce kar'ayi, kashi na biyu kuma suka ce za a yi amma fa ba kowace aya za a karanta ba. Wa fil ihya, ya zo a cikin littafin Ihya Ulumuddin na Abu Hamid al-Ghazali, la basa bil qira'ati ala al-qubur, yace babu laifi a yi karatun a karanta al-Qur'ani ga akan kaburbura. Wa fi kitabil baraka, ya zo cikin littafin al-baraka, wa yusannu an sunnanta an yaqa'uda ala al-qabr ba'da dafn, wato mutun ya zauna a wajen kabari bayan an binne mamaci, ma'al ishtigali bi qira'ati al-Qur'ani wa dhikr, tare da shagaltuwa da karanta al-Qur'ani ko zikiri, liyatta anithal mayyitu, dan a dan daukewa mamaci kewa, bi zalika da wannan karatu din, qadara matun harul jazur, gurgudan yanda za a soke raƙumi, wa yuqsamu lahamuha araba nama, gurgudan yanda za a soke raƙumi araba nama. Ana ko dan wani abu da na abin da yake cewa amma qira'atul qur'ani lil mayyit fil bait, amma game da a karanta wa mamaci alqur'ani a gida, wani dan sai karatun alqur'ani, matarsa ta karanta alqur'ani, ko wani dan uwan sai karanta alqur'ani, to sai ibnu al-hajj a cikin madakal yace law qara'a fi baiti, da shi mai karatun a gida yayi karatun, wa ahada ilaihi, sai ya sadaukar da ladan karatun ga shi mamacin, la wasalat, to wannan ladan zai isa. Misali ka zauna ka karanta hizifi biyu juzo amma, daga amma zuwa minal jinnati wan nas, sai kai daga hannu kace ya Allah ina tawassuli da wannan karatu da nayi, Allah ka gafartawa ni, ko kuma ladan wannan karatu da nayi, Allah ka kai ladan ga wani, to wannan suka ce zai isa. Annahu idza faraga min tilawatihi, in ya gama karatun, wahaba thawaba thawaba halahu, ya ba ya kyautar da ladan karatun ga shi mamacin, au qala, ko kuma yace Allahumma ij'al thawaba halahu, ya Allah ladan ka sanya a cikin mizanin sa, fa inna zalika du'a'un bi thawab, li an yasila ila akhi, wa du'a'u yasilu bila khilaf, wannan addu'a zata isa zuwa gare shi babu wani sabani, fala yahtaju an yaqra ala alqubur, da haka fala yuhtaj, ba ada buƙatar ayi karatu akan kabari. Ash-Shawkani yana fada a cikin Nailul Awtar yace wa qad ikhtulifa fi ghairi sadaqati min a'malil birr hal yasilu ila al-mayyit, fa dhahabat al-mu'tazila ila annahu la yasilu ilayhi shay, wastadallu bi 'umum al-aya wa an laysa lil-insani illa ma sa'a, wa qala fi sharh al-kanz anna lil-insani an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairi salatun kana aw salatan kan aw sawman aw hajjan أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه عند أهل السنة نيل الأوطار مال علي شوكاني كتوا مال ما يسوني ساباني غمدا شن أكوي أيوكا نتاعة أيوكا نكيركي با صدقة با ذات إيسا غممتي domin da sun yi dan an yi sadaka tana isa zuwa ga mamaci, to in kuma ba sadaka akai ba fa, misali kai sallah kace Allah kai ladan sallan nan ga wani, mahaifinka ya rasu kace kai azumi, sai da ka kai azumin kai bude baki kace ya Allah ladan wannan azumin Allah ka ba mahaifina ka kai masa, ko kuma kaje aikin haji, sai da ka gama aikin haji kace ya Allah wannan aikin haji da nayi in ya zama karbabbe gare ka, ladan ka sanya a cikin mizanin mahaifina. Ina fata an gane. Ko ka fita ka samu kana ka dan samu wani kudi, kaware wani kudi, ko ka gina masallaci kace ya Allah ladan duk sallar da za a yi da ayyukan alkhairi na wannan masallacin Allah ka kaiwa mahaifiyata da ta rasu, ko makaranta ko rijiya ko wani abu mai kama da haka. Suka ce wannan duk zai iya isa zuwa ga ainihin wato mamaci, kuma zai amfani mamaci. Kaga ba ce akai gaba daya an rufe mamaci kar ayi masa kaza kar a in za a yi ayi wanda shari'a ta ce ayi. Ibn al-Qayyim yake cewa wa qad yanqadhi anhu al-adhab bi du'a aw qira'atan tasilu ilayhi min ba'di aqaribi. Ibn al-Qayyim shi ma yake cewa za a iya dakatar da azaba ga mamaci saboda addu'a, akwai dan sa ko matarsa ko mijinta ko dan uwansa ko yan uwansa ko abokansa da suke taya masa addu'a, wannan addu'ar za ta amfane shi sai Allah ta'ala ya sassauta masa azaba, ko kuma a janye masa azaba saboda ainihin wato addu'a. ko saboda wani karatu wanda ƴan uwansa wani ɗansa ko wani ɗan uwansa yayi ya sadaukar da ladan zuwa gare shi wannan zai iya amfanar mamaci an fahimta to kaga wannan yana nuna cewa babu laifi kenan dan mutum yayi karatun shi kadai a gida da ikilasi shi yasa suka ce wanda aka biya shi yayi karatu to shi wannan dama karatunsa ba ikilasi Allah kuma baya karbar karatu aikin da ba ikilasi tara ku aka yi ku goma sai aka raba muku Qur'ani hizufi biyar biyar ko hizufi biyu aka biya ku da ce aka yi kyauta da Allah ana so a sauke wa na Qur'ani a sauka Qur'ani sadaka fi sabilillah kila wani zai kada takalman sai ce na da uzuri mutane da yawa za su tashi amma saboda abinda za a bayar sai mutun ya tsaya yayi to yanzu shi matsala karatunsa sai da shi yayi da aka ba ikilasi shi kudin ne yasa yayi abin nan kuma Allah ta'ala addu'ar da yake karba ita ce mai ikilasi shi yasa suka ce ka karbi kudin mutun kai masa addu'a wannan kuskure babu laifi mutun ya bada sadaka ko ya maka sadaka ko ya ce da Allah ya taimaka masa da addu'a amma da Allah ga wannan sadaka wannan duk babu matsala amma ya zamanto kace to za ka yi masa aiki ko za ka yi masa addu'a ya biya saboda yanzu kun yi ciniki ne game da abin da kai baka da iko kudin sa aka rike masa yake so su fito sai ya ce ka roki Allah ka taya shi addu'a kudin sa ya fito to yanzu sai dai kai mai fi sabilillah shine Allah zai karba ikilasi kai mai dan Allah amma yanzu in ka karbi kudin sa to yanzu kai kake da ikon kudin ya fito ko kuma Allah ne to yanzu ka siyar da abin da baka da ikon mika shi ina fata an gane kila wasu ba su ji dadin karatun ba amma abinda malamai suka ce babin addu'a babi ne da yake bukatar ikilasi domin Allah baya karbar aiki sai da ikilasi to kai ko ba ikilasi dama abinda za a baka ne yasa zaka yi za a raba muku kudi shi yasa za ku yi addu'a za a yi kaza shi yasa za ku yi kaza amma addu'a tabarru'an ake yin ta kyauta ake yi wa mutane addu'a in mutum yana kyautata maka zato yana ganin mutumin kirki ne kai ce da Allah malam wane ko Allah gafarta malam ina cikin damuwa ina cikin matsala iri kaza ko kuma akwai wata bukata da nasa a gaba da Allah taimaka mun a taya ni da addu'a wannan suka ce babu laifi ka sa wani mutumin kirki da kake kyautata masa zato ya taya ka addu'a ba laifi amma shi kuma ya zama ba shi da sana'a kawai ya kawo masa kudi ya dinga yi wa mutane addu'a to yanzu yin addu'ar ibada ce kuma ba a sai da ita na fata an gane to shi yasa suka ce mutum shi kadai ya zauna yayi karatu na Qur'ani da ikilasi dan Allah bayan ya gama ya ce ya Allah ladan hizufi biyu ko biyar ko goma nan ko kuma karatun sa ya ta yi kadan kadan hizufi biyu har ya sauka sai da ya saukan sa tsaf sai ce ya Allah ladan wannan karatu da nayi Allah ka kai wa wani da ya mutu ko wance to wannan ladan zai isa zuwa gare shi an fahimta sannan abu na biyu ma suka ce to ai yanzu mun kuka hadu kuku 30 aka rarraba muku hizufi biyu to ba sauka kuka yi ba abinda kuka yi shine kowa ya karanta mata ya sara min alquran domin sauka shine ni in dauko tun daga Fatiha Bakara in taho ina tai har in zo min aljannatu wan nas ita ce sauka amma ni nayi hizufi biyu malai yayi hizufi biyu malai yayi hizufi biyu sai a dauko nawa sai a jona da nawa ne hudu kenan sai a jona da naka shida sai a jona da na malam takwas sai a jona da wannan goma wa alaysa lil insani illa ma sa'a kuma ba inda aka ce sharadi ne sai an sauke qur'ani su kutum Allah yake karbar addu'a shafi dai in ka karanta da ikilasi kace ya Allah albarkar wannan karatu ina yin tawassuli da wannan shafi dai na Qur'ani da na karanta Allah ka biya mun bukata ya wadatar yana da kyau mutane su dinga wayewa akan irin waɗannan abubuwa ba inda Allah ya sa sharadin sai an sauke tun daga Fatiha Bakara har min aljannatu wannan zai ansa addu'a babu shi abinda kawai Allah yake bukata shine ikilasi a samu tsarkin zuciya ya fahimci dan shi akai kuma ya zamanto tsarin da kai ibadar ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai to inda mutane sun fahimci haka mutane da yawa za su huta an fahimta.
Qultu Shehu Usman dan fodiyo yace Shehu Usman dan fodiyo yace wasawabu akan wannan magana ta shin za a iya karanta Qur'ani akan kabarin mutum ko ba za a karanta ba. In kun fahimci karatun kun ga muna da maganganu ne guda biyu. Magana ta farko kar a karanta domin zai iya tada zaune tsaye. Magana ta biyu a iya karantawa amma fa ba kowace aya. An gane ku? Sai magana ta uku ta Abu Hamid al-Ghazali da yake cewa babu laifi a iya yin karatun shi bai faɗi wata ka'ida ba kawai ya ce za a iya yi. To da gaba ɗaya da malamin ya tattara waɗannan maganganu a ƙarshe shi Shehu Usman dan Fodiyo sai ya ce wasawabu zancen da ya fi zama daidai ma taqaddama maganar farko da ta gabata min karahati zalika na karhanci da hana yin wannan karatu din fi mazhabi Malik a mazhabin Malik wannan shi zai zancen da ya fi zama daidai ba za a yi ba kenan rashin yin shi ya fi zama daidai ina fata an fahimta. To sai ga wata mas'alar wa min zalika sai Shehu Usman dan Fodiyo yace na daga cikin bid'a har wa yau wad'ul mushaf inda al-qabri dora al-qur'ani a wajen kabari litabarruki wa yasabida al-barka saboda mamacin ya samu al-barkar qur'ani shi al-barkar qur'ani daga raye zaka same shi in kana raye kai abin da ya kamata ka rike qur'anin nan sai ya amfane ka amma gaba ɗaya ka kaurace wa qur'ani rayuwarka babu qur'ani kamus ɗinka babu magana al-qur'ani a cikin sa haka kai rayuwarka ka koma zuwa ga Allah. To yanzu kuma wani karatu za ya amfane ka dukkan abin da za ku daidaita da Allah kaki duk wani abu da za ku bata da Allah shi kai tai kuma har ka mutu baka tuba ba sai ka mutu kuma sai a zo a cika kofar gidanka a ce masa fa qur'ani baka yi imani da shi ba baka yadda da shi ba baka yi aiki da shi ba ka ma dinga fada da masu karanta shi kila. To amma a kasar Hausa duk sai a yi kara din musamman mutum yana da wadata a cika kofar gidansa in kana son cikin tifa na alarmomi duk za a kawo masu a kawo su a yi sai a yi wajen kwana nawa ana tai amma sa wani farashi mai tsada a ce duk hizifi daya a sa wani kudi mai yawa kaga ana ta damba da kokawa kowa sai ya karba. Allah ya kiyaye. Wa huwa bid'atun makruhatun aw mustahsana wannan dora alqur'ani a wajen kabari wai dan albarka dan a samu albarka Shehu Usman dan Fodiyo yace shi ma bid'a ce sai dai bid'ar malamai sun ce ko dai bid'a ce makruhiya ko bid'a ce mai kyau. Wa fi muwaddihil maqala yazo cikin littafin muwaddihil maqala fi sharhi ar-risala wa wad'u al-mushaf 'inda al-qabr bid'atun dora al-qur'ani a wajen kabari wannan bid'a ce mustahsana amma bid'a ce mai kyau inda al-ulama a wajen wasu malamai lima fihi min manfa'atil mayyit saboda abinda ke cikin hakan na amfanuwar mamaci wa qadru wiya arwaytu anna al-mayyita cewa shi mamaci yukhaffafu anhu al-azab wai ana sassauta masa azaba idza quri'a indahul qur'an idan aka karanta alqur'ani a wajen kabarinsa wa wudi'a indahu mushaf ko aka dora wato aka aje alqur'ani inda kabarinsa yake. Qultu Shehu Usman dan Fodiyo yace wasawabu shi ma game da dora qur'ani akan kabari yace zancen da yafi zama daidai tarku zalika kullihi barin waɗannan abubuwan gaba ɗayan su dan ba a samu magabata suna yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba sahabbansa ba su yi ba magabata na wannan al'umma tamu na kware duk ba su yi ba domin da laukana khairan ma sabaqnahum ilai da alheri ne ba za mu riga su yi ba da za a samu tun zamanin annabi ana zuwa kan kaburburan mutane a karanta qur'ani
da za mu samu tun zamanin annabi da sahabbai ana zuwa dora qur'ani a wajen kabari da za mu samu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana haduwa a saukewa mamaci qur'ani duk da za mu samu haka amma abinda malamai suka ce ya halatta a iya yi shine kai ka karanta qur'ani kai kadai da ikilasi ba ko sisi aka baka ba dan Allah kai karatun qur'anin ka sadaukar da ladan ga mamaci wannan ba wanda ya hana ka an bayyana amma abinda dama biyan ka akai ka karanta to yanzu wannan abin babu ikilasi a cikin sa domin ba dan Allah kai ba dan abinda za a baka kai to kaga kai kanka wannan ibada bata zama karbabbiya ba ballanta zaka sadaukar da ita ga wani yace was sawabu tarku zalika kulli shehu usman dan fodiyo yace abinda yafi alheri yafi zama daidai shine duk waɗannan abubuwan a basu li anna alkhaira domin alheri gaba daya fittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu alheri sama da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bishi ka huta Allah ta'ala ka ba mu ikon yi masa biyayya intaha bayanu ma ahadathahu an-nasu fi hadhal bab anan ne bayani ya kare game da irin abubuwan da mutane suka kirkiro minal bid'i na bid'o'i ash-shaytaniyya kuma bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihil uqala la ala sabili al-ihsa Shehu Usman dan fodiyo di wannan fadakarwa yayi ta ba dan ya bata wani rai ba ba dan ya ba wani haushi ba ba dan wani zuciyarsa ta soso ba di yayi ne dan fadakarwa kuma ga masu hankali ba kuma yana yi bane dan ya dinga fadan laifuffuka da aibobin mutane duk ba wannan shine hikimar dan fodiyo ba duk gyara kayan ka ne Allah ka ba mu ikon gyarawa ina ganin zamu shiga sabon babi akwai lokaci to ina ganin sai mu tsaya anan dan mu ji dadin tashi wani babu ko eh insha Allah to mu tsaya a haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi babu lada kuskuren da Allah muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk